matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. ‘Yan kasuwa a Najeriya sun ce lalacewar hanyoyi shi ne ke janyo galibin hatsarin ababen hawa a ƙasar, inda suka buƙaci hukumomi su mai da hankali a kan gyaran hanya, sai kuma jan hankali da suka yi wa direbobi da su yi tuki a hankali a kan waɗannan hanyoyin da suka lalace. Sai dai wasu kuma suna ɗora laifin yawan hatsarin a kan direbobi da rashin aiki da kyau. Hakan ya bayyana ne a wata hira da wakilin muryar Amurka a kudu maso yammacin Najeriya, Hassan Umar Tambuwal, ya yi da wasu shugabannin 'yan kasuwa a yankin, wanda mutum na farko ya bayyana sunansa kana ya ci gaba da bayani a kan wani mummunan hatsari da ya sanadin ƙonewar kimanin mutane 18 ƙurmus har lahira. Ga dai tattaunawarsu.
Sunana Alhaji Usman Idris Yako, Chairman Alhaji Usman Idris Yako a Kinyele International Market. To alhamdulillah, gaskiya an yi wannan mummunan hadarin mota wanda ainihin matafiyan mu 'yan kasuwa da suka zo suka sai da kaya a wannan kasuwa ta mu mai albarka sun tafi, za su koma gida suka gamu da wannan jarrabawa na iftila'i na hadarin mota. Wannan hadarin mota ya jefa mu dukkanin mu 'yan kasuwa da ainihin 'yan uwan mu 'yan kasuwa na arewacin Najeriya, ya jefa mu cikin wani hali na juyayi. Kuma wannan abu muna ganin cewar gaskiya a matsayinmu na musulmi mun yadda da kaddarori, amma duka sakamakon wannan abu lalacewa hanyoyin mu ya haifar da waɗannan haɗarurruka da ake fama da su a wannan ƙasa ta mu. Saboda haka muna kira ga ainihin gwamnatin tarayya da na jihohi akan su himmatu wajen gyaran hanyoyin da ke wannan ƙasa ta mu don a rage waɗannan haɗarurruka da suke damu.
Wannan mota a wannan kasuwa ta yi lodi
a wannan kasuwa ta mu ta International Market a Kinyele Oyo State. Tailodi,
menene musabbabin wannan hadarin?
Abin da muke kaddara musabbabin hadarin nan ai yanayin hanyar da muke bi ne, rayin kyawa hanya ne. Amma duk da haka su ma bangaren direbobi ba za mu kyale su, ba za mu kira gare su su rinka bin waɗannan hanyoyi namu a hankali.
Kimanin mutane nawa ne kone a cikin wannan mota?
To akalla ba a kasar ba kimanin mutane 18 ne suka kone.
Ƙurmus,
ƙurmus.
Akwai wanda ya fita a cikin wannan hadari?
Ai ba wannan ya fita da su da dukiyoyinsu duka haka su aka kalawance.
Da kuka ji cewa mutane 10 abu haka sun kone ƙurmus a hadarin wannan mota ta Elodi a wannan kasuwa, me ku shugabanni kuka yi nan take?
A nan take ainihin shugabanni wayanda suka yafi harkoki na motocin nan da mu 'yan kasuwa mun tare mun zauna, kuma duk da haka mun dunguma mun kai wa ainihin gwamnati report din abin da ya faru.
Ko akwai wani abu da gwamnati ta yi?
A har yanzu ba wani abu da za mu ce gwamnati ta yi mana sakamakon wannan hadari da ya faru a wannan yanayi.
Motoci manya da ƙanana suna lodi a wannan kasuwa ta Gwari ta Akinyele. Waɗanne irin ƙa'idodi kuka shimfiɗa kafin ku bar dare bai shigo wannan kasuwa ta ku ya yi lodi?
Na farko ai bayan ba wai motoci ba, hatta waɗanda za a loda ɗin nan akwai ƙa'idoji da yawa, waɗanda ba kowane direba ba ne muka bari zai shigo nan ya loda mutane sai wannan muka sani, sai kuma wannan aka san cewar ga daga inda yake, kuma ga in wani abu ya faru za a gane ina za a nemi 'yan uwansa. Haka su ma fasinjojin nan ba ma bari kowanne kawai mutum da ka ya zo ya faɗa mota ya shiga ba tare da mun tantance ba mun gane daga ina ya zo kuma ina zashi.
Idan direba bai bi ka'idodin da kun kashin fada a wannan kasuwa ba, ko akwai wani hukunci da ake masa?
Ha, akwai hukunci da yawa. Na farko hukunci na farko ba za mu bari ilo da mutanen mu ba. Na biyu kuma za mu yi rafar wajen hukuma mu sanar da cewar ka a bari to ije wani gumma ilo da. Lalle ne sai ya bi ka'ida ta wacce za ta kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa ta mu.
Kun taba samun hasarar rayuka da yawa kamar wannan hadarin mota na wannan lokaci?
Gaskiya an samu amma da dadewa, saboda in ban manta ba shekaru da yawa da suka wuce an taba samun hadari wanda 'yan kasuwa 'yan uwanmu da suka taso daga Lagos za su tafi arewacin Najeriya. Wannan ainihin mota ce Luxurious, wacce akalla wannan fasinjojin da suka mutu a wannan mota sun haura kusan 60-70, wanda ita ma konewa ta yi kamar inda wannan ta kone da mutane.
To a ƙarshe menene saƙonka ko shawara ga direbobi, fasinjoji ko masu motoci?
To saƙona da shawara da ainihin direbobi da fasinja su suke cikin mota suna tare da direba da dama, wasu lokutan su kansu fasinja abinda ya kamata su yi ba sa yi. Lokacin da aka ga direba ina tafiya wacce ta wuce ka'ida, wannan sauri bai da wani amfani. Ina shawara ga ainihin direba lokacin da suka hawo mota suka ga direba ina tafiyar da bata kamata ba su ja mai kunni. Su kuma direbobi su daina sauraron cewar wani fasinja ina gaya musu cewar tafiyar su ko ta yi latta ko ta yi abin nan. A Hausawa sun ce zuwa da wuri yafi zuwa da wuri, kuma lafiya yafi zama dan sarki.
Ni Salisu Dankwali, mukamina chairman na bus na sabuwar kasuwa nan a Kinyele. inda aka lodi.
To chairman, a kwanan baya an samu wani hadari da mutane da yawa da su haka 18 suka mutu a cikin motar da ta yi lodi a wannan kasuwa. Takamaimai me ya kawo wannan hadarin?
A wanda ya kawo wannan hadari gaskiya direba na shi a donan lahi.
Me yasa kace direban ka ne?
Direba na shi a donan lahi don abin da nisa ne cima direba ne don motar daga lodi na inda nake motata ta. Dole ko in wani abu ya samu a zo sai an zaka an bidi ne. Sai an kira ni. Ba nan ba in Sokoto mota ta yi azzan gungumin azzan irin wannan sai kafata ta kai can. Duk abin da ya samu direba na ya same ni. Duk abin da direba na min yayi kuka ni ma sai na kuka gare shi. Saboda duk abin da ya shahe shi shafa. A lokacin da ya tayi wanwai ya bi. Da ya bi wanwai ba rayuwar tare hanya ba. Babu dosilo wanda zai bi wanwai. Shi yasa ni ce wannan Allah ya aiko wannan direba na aiko da wannan.
Wace irin mota direban kai ke tuka?
Boss.
Boss bayanai sun nuna cewa karo ne, me ya gaskiya abin?
Gaskiya ne karo ne. Karon da an kai wanwai ya bi. Shi mai shinkafa ya dauko shinkafa shi kuma ya dauki hatin da ya tayi su cikin mota ta mutum guda ɗaya ita don 18 ne bayan ya tiga hanya dauki guda ya zan 19 to cikin 19 din nan mutum guda hita wanda shi Allah bai kaddare shi kwazani ba Allah bai doro mai wahala ba cikin wannan mota babu wanda ga tashi nan bai hada min lambar waya dan uwani ko bai hada min sunan dan uwani a rubuta bai hada min inda ya fito ba kuma sai Allah hada mu da wasu kangarari ga wannan lokaci don kangarari ne an ka rubuta sunan wansu ba da lambobin wayan wansu ki ba da wayan wansu amma sun wadi inda sun kai to ni tashi sai Allah ta waye ni bi doki machine ina yawo wuri su bariki ina su inani ojo zango sabo nugare omi akwata odita akwai hanya tana canje body a gawaye babu inda ban zo ba
duk wadannan unguwanni a sanin ibadan
duk abu nan ne ibadan amma saura canje body ne August duk watan da nake hitowa da can daga ina kai to daga wuri kaza ne hito sai a rubuta yabo da kai daga kake yabo yace shiya kada kaka zama ko ina ko umun shi ko ku ina za mu rubuta mu aje su ba lambar wayan yan uwa ba su ba lambar wayan yan uwa ba don kaga in akwai lambar wayan yan uwa wani ga yawon ba zan yi shi don akalla yawon da ni na injina injina bisa machine in zo ne bisa machine kai akwai sai da ni ta bi au sun haka mani sai na hada musu niki musu to hankali ne ba hankali a gare ni ba na loda mota ta koni ina matsayin chairman nan a Kinyali sabuwar kasuwa wurin yan ata na loda mota ta dauki mutum 19 cikin mutum 19 din nan babu wanda Allah ka kaddara sun kone gaba ɗaya motar da ta yi karo da ita su ma babu wanda ya tuko dai ita ko mota ta rai shinkafa ce sun ka kara min da kuɗi naira 500 suka ce min kara mai imuci sun ka sike ni huci
wannan motar da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan hadari daga nan a Kinyali Ibadan ina ta nufa
Sokoto ta yi Sokoto gari
kafin ko yawan mota loading passengers kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila samun wani dan abu kamar tabin hankali ko shaji
to daga wannan tambaya mai muhimmanci ne zamu tashi a shirinmu na gaba yanzu a madadin wakilinmu a jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yako makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.